daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ne hantsin nan yake gabatar da shirye-shiryen sa kan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16 a jamhuriyar Niger kuna iya jin shirin nan kai tsaye yanzu ka ta tashoshin VOA Africa mita 102.5 da radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da alol da kuma niyyar dukkan sazangon FM kuna iya sauraron wannan tasha ma ta yanar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum yanzu ma tare da Ladan Ibrahim a yau da kuma sauran abokan aiki sahaba Imam Malik ke farin cikin jan akalar shirin
yaron da yarinyan da ake cewa musu sauran ba wai suna soyayya bane a tsakanin su ma balle tana ce ya kai ma aure
sai dai kuma mataimakin gwamnatin Bauchi architect Nuhu Girado ya ce suna da bayanin yadda aka kulla auren
da farko dai maganar daurin aure har an ma nuna mana wane ne liman
wani dalibi a makarantar Sakandare a Bauchi da gwamnati ta rufe kan zargin daliban suna auratayya tsakanin su za ku ji ra'ayin wasu yan jamhuriyar Niger kan komawar shugaban Najeriya Muhammadu Buhari gida daga jinya Ibrahim Alfahamin na tafi da shirin ciki da gaskiya za mu kawo muku sharhin da wasu jaridun kasar kamar suka yi sannan mu karasa da fini ra'ayi daga bakin mai shi da farko ga labaran duniya
Bawsare assalamu alaikum A wasu wuraren da Boko Haram suka addaba a kasashen Niger kamar da Chad da Nigeria yanzu haka an kai musu sojojin Afrika har su 10,000 domin su fitattaki sauran da suka rage a waɗannan wuraren Boko Haram dai ita ce ta yi dalilin mutuwar mutane har sama da 20,000 tun daga lokacin da ta fara ta da kayar baya a shekarar 2009 a jihohin arewa maso gabashin Nigeria ayyukan ta'addancin su ya sa mutane da yawan su ya kai sama da miliyan 2 rasa mahallan su waɗannan kasashen hudu cikin waɗannan kasashen hudu yanzu haka mutane sama da miliyan 20 ne ke zaune cikin halin kalau-kala a shekarar 2015 sai da kungiyar tarayyar Afrika ta umurci sojojin kungiyar ta hadin gwiwa da ta fitattaki tungar kungiyar Boko Haram dake arewa maso gabashin Najeriya da kuma arewacin Kamaru yanzu haka da rundunar ta kwace wuraren da kungiyar Boko Haram din ta kame sannan akan hankali domin ko an kwace wasu yankunan da Boko Haram din ta kwace da niyyar kafa daular Islama a kasashen yammacin Afirka. Rundunar ta yi nasarar fartakan kungiyar zuwa cikin kunkurmin daji daga sassan da take da tasiri a wani lokaci can baya. Sai dai wannan nasarar da sojojin na kungiyar tarayyar Afirka suka samu ya kawo ma yawan fararen hula wato koma baya.
Fadar White House ta shugaban Amurka ta fitar da wata sanarwa da ke cewa shugaba Donald Trump ya samu ribar sama da naira miliyan 150 a shekara ta 2005 kuma biya harajin dala miliyan 38. Sanarwa ta cike gidan talabijin din da ya bada rahoton cewa kudin harajin da shugaban ya biya ya saba doka. Sanarwar wadda ta fito da yammacin jiya Talata an bada ita ne jim kadan kafin wani rahoton da gidan talabijin na MSNBC ya bayyana a cikin shirin da ake kira Rachel Maddow wadda ta bada wannan bayanin da ke kunshe cikin shafi biyu na harajin Trump na shekara ta 2005 ta ce wai mai sharhi akan harkokin haraji ne ya bada wannan bayanan. Johnston ya shaidawa Maddow cewa ya samu waɗannan bayanan ne cikin akwatin karbar sakonninsa na gidan waya kuma bai san ko wane ne ya aiko masa su ba. Maddow ta ce wannan ya sa ta aiki da waɗannan takardun zuwa fadar White House domin neman ƙarin bayani ta ce amma sai fadar ta gwamnati ta shiga tallata wannan bayanin tun ma kafin ta fara gabatar da nata shirin a cikin daren jiya Talata.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Ma'aikatar shari'a a Amurka ta sake tada maganganun da ake zargin wasu tsofaffin jami'an sojan ruwa takwas da wasu da suka bar aiki zargin da ya hada da cin hanci da rashawa wanda mayaudarin dan kwangilan nan mai suna Fat Leonard ya sa aka aikata. Wannan batu dai ya sa Amurka hasara akalla dala miliyan 36 kuma yau shekaru hudu kenan ake kan binciken wannan batu. Abinda mahukuntan na Amurka suka ce wato mutane kusan 200 ke cikin wannan badakallar. Wannan ba karamin cin amanar kasa bane kuma da tozar ta aikin sojan ruwa wanda manyan jami'an sojan ruwa suka aikata inji babban mukaddashin mai shari'a Alana Robinson a jiya Talata. Ma'aikatar shari'a ta ce Real Admiral Bruce Loveless daga cikin manyan sojojin ruwa mai kula da sashen tattara bayanan sirri dake ma'aikatar tsaron Amurka na Pentagon na cikin waɗanda ake tuma a wannan abin fallasan. Sai kuma wasu jami'an sojan ruwa su uku da suka yi murabu haka kuma akwai warrant officer da kuma komandoji guda biyu. Ana tumar waɗannan jami'an sojan ruwa da karɓar cin hanci da rashawa kawo aikin shari'a cikas tare da ƙaryata wato masu bincike na gwamnatin tarayya. Tuhumar da ake waɗannan mutane shine karɓan na goro daga dan kwangilan nan da ke zaune a ƙasar Singapore, wato Leonard Francis, wanda tuni ya amsa laifinsa cewa ba shakka sun cuci ma'aikatar sojan ruwa da miliyoyin daloli shi da waɗannan da talkin yanzu wanda ake malakabi da Fat Leonard.
A cikin watanni tara da suka gabata, al'amarin take haƙƙin bil'adama sai karuwa yake a ƙasar Sudan ta Kudu. Hakan ko ba zai rasa nasaba da rashin samar da kotun ƙasa da ƙasa da ƙasashen duniya suka yi ba domin hukunta masu aikata waɗannan danyen aiki, inji wata jami'ar Majalisar Ɗinkin Duniya. Lamarin take haƙƙin bil'adama a wannan ƙasar, musamman abin da ke daɗa ke da nasaba da fyaɗe, abin ya wuce hankali kuma ba wani abu da ake yi, inji shugabar hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ke ƙasar Sudan ta Kudu. Yasmin Suka ta faɗa wa kwamitin kare haƙƙin bil'adama a jiya Talata a Geneva cewa an fi gallaza a farar hula, musamman ta la'akari da ƙabilarsu. Labaran duniya kenan, aka gama ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka nan Washington DC. To madalla, za ku ji matakin da gwamnatin jihar Bauchi ta dauka kan zargin da aka yi wa ɗalibai a wata makarantar sakandaren jihar wai suna ɗaura juna aure. Amma da farko bari mu leƙa jamhuriyar Nijar, inda wasu 'yan ƙasar suke bayyana ra'ayi kan komawar shugaban Najeriya Muhammadu Buhari gida daga jinyar da ya ƙasar Ingila. Ga Haruna Mamman Bako.
Kamar yanda Alhaji Bano Alela gidansa Ado ya bayyana muna,
dangantaka da zakkuwa Muhammadu Buhari shugaban ƙasar Najeriya, na murna, na yi holin ciki da ya zo ta yi lafiya, ya dawo lafiya, kuma ta yi jiya, Allah ya ba shi lafiya. Allah Ubangiji Maɗaukin Sarki, Allah ya taimake shi mai jinkiri Muhammadu Buhari. Na jinjina mishi, in ba shi babu wanda ya rike Najeriya ta tsaya haka tsaf, saboda Boko Haram ɗan ba dan da matsayin Muhammadu Buhari ba. Wani ko an ce ta Najeriya ɗan Nijar bai zuwa, wani ko an ce ta Maiduguri bai zuwa, wani ko an ce mai ta Chadi cikin Nijar kuma abu ga difa bai tahiya. Kaga Allah da iko ne da ƙarfin gwiwar da yasa an samu sauƙin kuma hoshe-hoshe na kan hanya, kuma hariyo mu gare mu wanda muka gani an ka sauki ne, saboda duk ɗan Nijar ya taho daga Najeriya ya sabko daga Lagos ce za shi Sokoto, sai ya samu matsala. In dai ba a tare shi mota ta gaban shi sai a tare shi, yaushe mu rubi wannan abu a zan tarihi. Kenan mun yi murna, mun yi halin ciki da zakkuwa Muhammadu Buhari, Allah ya ba shi lafiya.
Su ma sauran 'ya'yan jamhuriyar Nijar cigaba da nuna murnar su suka yi game da dawowar shugaban ƙasar na tarayyar Najeriya a gida, Musoma da Alhaji Alasan Tamaga.
Mun yi murna da Buhari yadda ya da rashin lafiya ya dawo da lafiya. Ubangiji Allah ya ƙara mishi lafiya da zama lafiya. Ubangiji Allah yadda shi ka ƙoƙarin ya taimaka talakawan shi na Najeriya, mu ma Ubangiji Allah ya sa gwamnatinmu ya taimaka muna bisa ga matsayi na alheri na zama lahiya.
Buhari alhamdulillah wadda ya yi mai kyau, tunda ya daito ya huto kuma ya zaka alhamdulillah ya zaka lahiya lumu. Kuma a zahiri gaskiya Buhari ya nuna son Najeriya, kuma riƙon Buhari wanda ya Najeriya alhamdulillah gaskiya ya ce zai gyara Najeriya, kuma alhamdulillah lalle dai mun ga alamun lalle zai gyara Najeriya, tunda an kauda Boko Haram kuma 'yan ta'adda ana ta shankarinsu, kuma har yau wasu matsaloli ana ta kawo gyaransu. To kenan alhamdulillah Buhari ya dami annewa abin duk alƙawalla da wanda ya ci ɗauka dai, insha Allah mun ga alamun lalle za su tabbata.
Isiya Nuhu Kadebade kenan da ke nuna farin cikinsa game da dawowar shugaban tarayyar Najeriya a gida daga zaman jiya a ƙasar Ingila. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
Za mu kawo muku rahoton zargin aure tsakanin ɗalibai a wata makarantar jihar Bauchi, amma kafin nan sai a ci gaba da shakatawa da wannan waka ta ƴan matar Nijar.
Bye.
Gwamnatin jihar Bauchi ta bakin mataimakin gwamnan jihar wadda har ila yau shine kwamishinan ilimi Nuhu Gidado. Gwamnatin ta rufe makarantar sakandare da ake kira Sa'adu Zungur domin ta gudanar da cikakken bincike kan zargin cewa ɗaliban makarantar suna ɗaurawa juna aure. Ga Abdul Wahab Muhammad da ci gaban wannan rahoto.
Domin ƙarin haske kan butun, naji ta bakin wani ɗalibi wanda shi gano ne ga abin da yace.
Magana da ake ta yi a cikin gari wai ɗalibi da ɗaliba sun yi aure. Ko kaɗan ba haka bane yanda ake faɗa a cikin gari. Sabida yaron da yarinyan da ake cewa musu auren ba wai suna soyayya bane a tsakanin su, ma ballantana a ce ya kai ma aure. Wasa ne kawai haka da dariya yake haɗa su, duk shi ne sai ƴan ajin suna tsokanansa dai haka, suna zolayensa, wane na wance yana ɓata rai, wane na wance to in aka tsokane ta takan ɗan yi dariya haka. So shi ne ƴan ajin, wani daga cikin ɗan ajin washi gari kawai sai ya zo da minti ya ce gashi da ɗora musu aure, ya ba mu wata ɗaliba ya ta raba minti. Tana raba minti aka sha shi kenan aka ce an musu aure. To wannan auren da aka iya abin da aka yi kenan. Maganan sadaki ba wanda ma yi maganan sadaki, kwata-kwata maganan sadaki ba wanda yi.
To sai dai kuma mataimakin gwamnan Bauchi Architect Nuhu Gidado Saddaunan Jama'are ya ce suna da bayanin yadda aka kulla auren.
Da farko dai maganan ɗaurin aure har an ma nuna mana wane ne liman, wane ne wali, waye ba da sadaki da mintin da suka siyo da minar biki, yaran kuma duk sunayensu muna da su. Waɗanda suka yi da gaske ne an yi fara kamar wasa ne, amma muka ce to taɓarɓarewan zamantakewarmu yanzu da al'adunmu har ya kai ga cewa a waɗannan makarantu za a fara wannan, kuma in ba mu ɗauki mataki ba waɗansu ma za su yi na gaske ɗin. Kamar yadda mai girma gwamna yake faɗa, in an yi shiru wata rana sai ka ji an yi ciki. Already in ka shiga social media ai sun fara cewa ma har an yi ciki, wanda ba gaskiya bane ba. Ai ba in muka bari zuwa gaba, kowace makaranta mata ɗalibai wanda suke da maza da mata, al'adar da za ta shiga kenan, to ba a ƙarƙashin mu ba, ba kuma za mu bari ba. Kuma ina tabbatar maka duk wanda muka kama da hannu a ciki, ko dan waye, kowane malami ne, wallahi tallahi ba za mu bar shi tafi.
Dr. Abdullahi Yalwa malamin sanin halayyan dan adam ne a kwalejin kimiyya na Tatare Ali dake Bauchi ya yi tsokaci kan irin wannan yanayi.
To masana halayyar ɗan adam sun yi ittifaƙin cewa lokacin da mutum yake ganiyar girma akwai shagaltuwa da dukkan wani abu mai faranta rai, mai daɗaɗawa, da neman kuma sanin wani abun da yake tsammani, wato ya wuce tsammani, yana neman ya tabbatar da yaya al'amura suke. Don haka akwai shauki sosai da tsanantan sha'awa. To dole wannan lokaci ne da yake buƙatan kulawa na musamman, idan iyaye, malamai da dukkan al'umma da ya kamata su sa hannu wajen tarbiyya ba su sa nutsuwa da kulawa isasshe ba, to sai kaga an samu mishkila.
Abdul Wahab Muhammad, murya Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Da Abdul Wahab masu aro sai a gyara zama ga Ibrahim Alfa Ahmed da maimaita shirin ciki da gaskiya aka ce wuka ba ta huda shi.
Jama'a assalamu alaikum. Yau za mu ci gaba ne da batun ma'aikatan kamfanin sayar da motocin Fama Motors da ke Jos su biyu waɗanda aka kama yau kusan shekaru uku babu labari. Kotu ta bayar da umarnin a sako su, to amma har yanzu hukumomi ba su yi aiki da wannan umarni na kotu ba. Zainab Babaji ta ji ta bakin matar Awwalu, ɗaya daga cikin mutanen guda biyu, bayan da aka kore ta daga gidan hayar da take zaune tare da ‘ya’yanta guda biyar.
Assalamu alaikum warahmatullah. Sunana Aisha Idris. Awwalu.
To wani bayani kike da shi game da shi mai gidanki tun da aka kama shi?
Gaskiya ni tun da aka tafi da shi shekara uku kenan ban sake ganin shi ba, kuma ban san a wani guri yake ba. Kuma ya tattafiya banda da yara hudu da cikin na biyar tun ciki na iya wata uku. To yanzu ga shi hanna bata haife shi, hanna ya yi shi shekara biyu da wata biyar kenan. To yanzu sun zama su biyar yara na uku maza biyu mata. Kuma gaskiya halin da dai in ke ciki abu ba mai mana sai dai ya Allah kawai ba cin yanzu ba babu na anjima dama shi ne dama yake fita da dama ne mana to yanzu kuma babu halin da muke ciki abu ba makaranta kuma abu ba kikin da zamu yi abin kawai sai dai neman neman dauki daga gurin Allah da kuma al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai taimaka mana dan girman Allah kuma ni ina roko dan Allah
kafin ki roko tun lokacin nan da aka kama shi wani bayani kuka samu ko kin samu bayani daga ko jami'an tsaro ko kuma ƴan uwa
kai gaskiya babu gaskiya dan domin babu har yau dai wanda da izo yace dai gashi dai ni dai gaskiya ban dai ganshi ba gaskiya babu.
To tunda kina da yaya guda biyar yaya kuke samun abin da za ku ci?
Wallahi abu da ya zama dai sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba mai ba mu sai dai Allah kawai gaskiya kuma yanzu ma a mahallar ma da muke ciki ma gaskiya ma abin da za mu ci ma wallahi babu ba kuma kuɗin makaranta abu babu komai yauwa a gidan haya ita tafiye banni yanzu dai a biya kai an wulakanta na an kore ne yanzu haka na ku koma nema ma gida ma ban san ma yaya zan yi ba yauwa to
tunda kina gidan haya kuma an kore ki ƴan uwa da abokan arziki wani taimako suka yi ko da unguwa
wallahi babu wanda ya bani komai sai dai Allah kawai yanzu in ke roko kawai dan Allah in me hidaniya kawai dan Allah taimaka mana dan girman Allah kawai ni kan gaskiya dan abu ba mu da wannan gata sai dai Allah kawai shine gatan bawa yawa.
To akwai wani roƙon da zaki yi ko da hukumomi ne ko jami'an tsaro domin su yi miki ko da bayani ne kan halin da yake ciki?
Eh dan Allah a matsayin su na manya kuma wanda da dama aikin su ne daman da ya kamata dama akan su su ji kukan mu yau tun da babba masu mana sai dai ba da Allah da farko sai kuma su to dan Allah ina roƙon su dan Allah su taimake mu dan Allah ubangiji ya sa nan Allah su taimaka a fito min da mai gidana dan Allah da kuma wancan da yake ki rufan da Allah da kuma dukkan al'umman da dai suke rufa da Allah a wannan gugurare suspect din da basaci sun sha ba dan Allah ina roko dan Allah a taimake mu dan Allah ko dan ci da sha da nemowa ma gaskiya abu ba mai mana sai dai Allah sai dai su to dan Allah a taimake mu dan Allah mun gaja ka shishe kara uku kenan yanzu har za a shiga hudu dan Allah a taimake mu mun da damuwa ta dame ne yanzu haka gaskiya na rasa inda zan yi Allah yara na biyar kuma na wancan kuma su uku dan Allah a taimake mu dan Allah.
To akwai zargin da ake musu na cewa sun saida mota wa waɗanda wato aka samu sun tada bom na Boko Haram tun lokacin da kike zama da shi akwai waɗansu take-taken ganin ko yana da wata alaka da ƙungiyar Boko Haram?
Gaskiya babu dan mutum ne gaskiya da shi yayi karatun shi ya kammala Allah ne ma bai ma zai ma samu aiki ba yayi jami'an shi takardun shi komai suna nan complete to rashin samun aikin ne kawai Allah ubangiji dai jefa shi a wannan sana'a saboda kar ya zauna na haka to kuma baya ɗaya daga ciki dan saboda shi yana da adawa da duk wani abin da ba hanya ne mai kyau ba har ga Allah yaro ne na gari kuma gaskiya har ga Allah awwalu ni gaskiya na yabe shi kuma har a gurin Allah baya sata kuma baya ɗaya daga cikin wanda zai ci abin da ba shi bane zuwa suka yi suka sai mota a hannunsa to shikenan kuma suka je suka gigi din wannan da shi so daga nan dai shi shikenan Allah dai ya jarabta shi da musiba to shine fa hayyo fa shi shekara uku yanzu za a shiga shekara na hudu to dan Allah a taimake mu dan Allah a bega dan Allah a taimake ni domin dalili na anan shi wannan shi ma'awala din gaskiya marayan Allah ne kuma ba shi da kowan da ya wuce mana kawai Allah shi kadai kawai da dai halci kowa da dai za mu koma gare shi don Allah ina roƙon Allah ina roƙo dan Allah a taimaka mana don girman Allah saboda ba su da musu dukkan sa marayu ne, ba uwa ba uba ba miyayu abu babu kowa, daga ƴaƴan su sai mu kawai, wallahi matayen su kuma dukkan sa marayu ne, su su bin da dai suke rafa da ma'awal din da shi kyaran gaba ɗayan su. Yawwa, to dan Allah muna roƙo dan Allah a duba, dan Allah a tace a taimake mu, mu mata kun abu ba masu mana sai dai Allah, dan Allah a taimake mu a kawo mana dauki abinci, kudin makarantar yara, haya, dan Allah da dai rayuwa dai haka gaskiya, domin dukkan abu babu gugguce take cikin adubi beta a gani, wallahi a cikin babu muke kawo, kuma dan Allah a taimake mu, dan Allah muna roƙon manya da Allah da kuma shugabanni da Allah su ji ciku kanmu, dan Allah su taimake mu.
Mun san halinsu, muna roƙon hukumomin tsaro su bincika, su duba, idan ba su da wani abu a sake su, saboda ga iyalansu, ga yara ƙanana, yara yanzu sun zama kamar almajirai, tunda suka tafi ba wanda ya taba saya musu riga ko na sawa, dutsun ma suke sawa yanzu, abin ya zama abin tausayi. Saboda haka muna roko, in suna da wani abin da aka ga lalle sun yi laifi, ba laifi, amma mu a sanin mu shekaran mu 20 da wani abu da su basu taba yi ko abin naira daya basu taba mana ba, ko wani laifi babu, kuma muna tare da su, muna kwana da su, muna tashi da su. So ina roƙon wanda abubuwan ke hannunsu su taimaka a tausaya mana.
Assalamu alaikum, sunana Alhaji Yusuf Rabiu, ni ne nayi jawabi daga farko, kuma abin da yasa nace zan ƙara wani bayani a ƙarshe shine, saboda shi lauyan da muke yake mana wannan aiki ya so yayi wannan jawabi, amma yana mura, shi yasa muryarsa ba ta fito inda ya kamata ba, amma ya bani umarni in sanar cewa ya dauki wannan mataki na ganin ya tabbatar da cewa shari'ar da muka kai a kotu ta bada doka ta ce a saki waɗannan yara, mu dama mun kai ƙara, kotu ta ce a sake su ba su ga laifin su ba, don ta yi inviting din police din da suka kama su zuwa kotu, police sun ki zuwa, ta yi inviting din jami'an tsaro, sojoji sun zo, sojoji sun ce ba sa hannun su yara, a suna hannun police. So saboda haka shi wannan lawyer ya ce, to tunda an ba da wannan judgment an ce a saki yara, ya tafi da shi wannan judgment din har security office din su, cewa ga wannan an bada ministan shari'a ya duba wannan takarda an ce a saki wannan yara. To yanzu wannan magana na nan a ofishin ministan shari'a, saboda haka muna roƙo wannan gwamnati mai adalci, mai taimakawa jama'a, wannan minista ya taimaka ya yi signing cewa a saki wayannan yara, tunda kotu ta ce a sake su.
Masu sauraro, za mu ci gaba da bibiyar wannan batun, kuma idan an samu wani sakamako za ku ji shi. Yanzu a madadin Zainab Babaji, Ibrahim Alfa Ahmed ke cewar a huta lafiya.
Kamar kowace ranar Laraba daidai wannan lokaci muke gabatar da sharhin da wasu jaridun jamhuriyar kamar suka yi ga Awal Garba.
Dan fara sharhin jaridun namu ne da jaridan Du Sahel ta arewacin kasar Jamhuriyar Kamaru, anda ta rawaito mana cewar mazauna a gabar kogin Waza dake gundumar Legon Eshari kusa da garin Kwalfata da kuma garin Kusiri, yanzu dai sama da kayuka 13 ne masu dauke da jama'a 13,000 suka bar mahallin su sabila da rashin ruwan sha na amfanin yau da kullum. Sai kuma jaridan Lumetayo, anda ita ma cewa ta yi an kusan komawa daga hutun da Emily dokokin kasar Kamaru suka je amma shugaban gwamnatin kasar kuma prime minister kasar Kamaru Filiman Yang da kakakin majalisar dattaban kasar jamhuriyar Kamaru Nya Jifinji da kuma shugaban majalisar dokokin kasar Kabage Jibrin basu gano hankalin shugaban kasar jamhuriyar Kamaru ba Mustabiya har yanzu dai barci ya kare musu a idanunsu sai kuma jaridan The Star ana talabar ta mana cewa prime minister kasar jamhuriyar Kamaru Filiman Yang an tura shi ya shawo kan hankalin yan uwansa yan awaren ingilishi amma har yanzu bai ba wa shugaban kasar jamhuriyar Kamaru wani kyakkyawan labari ba kasancewar haka ana gani yana iya rasa mukamin sa na prime minister kasar sai kuma jaridan The Post an da ta zagunta mana cewar wadansu matasa a kauyen Trikona Fiango dake karamar hukumar Kumba a jihar Kudu maso yammacin kasar jamhuriyar Kamaru sun kona wata mota mai dauke da itacen tumba sanadiyar markade wani mutum da driver motar yayi akan hanyar sa na zuwa birnin Duwala jaridan Integration cewa ta yi ministoci guda hudu na kasar jamhuriyar Kamaru suna neman fadawa tarkon hukumar kwato hakkin gwamnatin kasar ta Kamaru CONAC ministocin cikin su akwai ministan cikin gida na kasar jamhuriyar Kamaru da kuma ministan ilimi mataki na farko da ministan kudi da kuma ministan al'adun gargajiyan kasar yanzu dai ana ganin suna cikin tsaka mai wuya tsakanin su da hukumar ta CONAC zamu kammala shirin jaridan namu ne da jaridan Kalara anda ta bayyana mana cewar yanzu dai ta bude a tsakanin na hannun daman tsohon ministan cikin gida na kasar jamhuriyar Kamaru kuma tsohon sakataren gwamnatin kasar wanda ya kwashe samar shekaru 25 yana gudanar da mulkin sa tsakanin sa da shugaba biya Marafa Hamidu Yaya wanda yanzu haka yake girkama a gidan yarin birnin Yawunde na hannun daman nasa Harisu ya bayyana wa hukumar shari'a na kasar irin yanda ministan yake rubda ciki da kudaden gwamnatin kasar ta Kamaru Muhammad Awal Garba muryan Amurka daga kasar Kamaru
so madalla ga shirin fili ko kuma ra'ayi daga bakin mai shi
Assalamu alaikum sashin Hausa na BOE ni magana Bashir Kwantita daga karamar hukumar Madobin jihar Kano ina so na yi amfani da wannan dama domin na gode wa Allah bisa dawowar ne girman shugaban kasar Najeriya General Muhammadu Buhari hakika wannan abun farin ciki ne gare mu mu talakawan Najeriya kuma muna fata Allah ya bashi iko domin ya ci gaba da ayyukan alkhairi kuma zan yi amfani da wannan dama din bashi ne girman shugaban kasa shawara akan irin abokan aiki magana ta gaskiya ya kamata a dubo su a gani waɗanda suka bada gudunmawa domin su ne masoya na gaskiya wanda ya kasance kasar tana cikin buƙatar gyare-gyare kuma muna fata a yi mata na gode magana Bashir Computer da garma
Assalamu alaikum sunana Baffa Haruna Damba Habaji Baffa ga garkuwar kungiyar muryar talaka to alhamdulillah hakika mu mutanen yankin karamar funa kaye musamman ma ma'aikata da kuma ƴan kasuwa masu alaka da banki na Union gaskiya mun gode wa Allah saboda wannan banki yanzu ya dawo bakin aikinsa an fara ginawa domin a ci gaba da aiki fafafa wannan banki dai ya aje aikin sa tun karshen shekarar 2014 lokacin da ƴan ta'addan Boko Haram suka shigo nan bajoga suka lalata mana wannan banki Allah ya kara ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali da ci gaba mai dorewa a yankin mu na Arewa maso gabas da ma kasar baki da BOA a tashi lafiya
labarai ta kace ne shirin mu na karshe kafin mu sallama da ku
a wasu raran da Boko Haram suka addaba a kasashen Niger kamar Chad da Nigeria yanzu haka an kai mu sojojin Africa har 10,000 domin su fatattaki sauran da suka rage a waɗannan wuraren Boko Haram ce dai ta yi dalilin mutuwar mutane har sama da 20,000 tun daga lokacin da ta fara ta da kayar baya a shekarar 2009 a jihohin Arewa maso gabashin Nigeria
to madalla gaishe ka da haka Allah ya kawo mu karshen shirin a wannan hantsi sai kuma can da la'asar za ku ji wasu sabbin ko kuma abokan aiki da sabbin shirye-shirye ciki har da shirin himma ba daga rago da Ladan Ibrahim Arayawa yake shiryawa ya kuma gabatar ka mu na madadin shi Ladan Ibrahim a yau da ta ni gabatar da shirin da Solomon Abu da kula da aikin gabatar da shirye-shiryen mu da kuma engineer Charles Hall da ya rika masa a nan ne sahabu Imam Ali zan dakata ki sallama da ku mu zama lafiya